نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Litinin ne, wanda ya daidai da daren 6 ga watan Jumadar Sani, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429, daidai da 8 ga watan June shekara ta 2008. Wannan shine kaset na 13 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Taken karatun dai kamar yadda aka sani shine karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Kafin mu fara ainihin karatun, akwai tambayoyi da muke dan son mu shigar da su kamar haka. Mai tambayar farko yace, nayi bayani dangane da cewa majuju ƴaƴan Annabi Adam ne. Shin su ma akwai shari'a a kan su, wato irin ta Allah madaukakin sarki kamar yadda take a kanmu? Haka take. Yadda yake wajibi ne mu bi shari'a, su ma haka suke wajibi ne su ainihin bi shari'a. Babu bambanci, sai dai kawai su Allah madaukakin sarki ya sa akwai kafirci da fasikanci da zalunci a cikin su ne da yawa, kuma Allah zai musu hisabi. Kamar Dajjal ne, Dajjal ma ɗa ne daga cikin ƴaƴan Annabi Adam. Duk waɗannan hadisai ne sahihai, suka tabbatar. Za mu zo mu same su a cikin wannan littafi na Al-Imam Al-Bukhari insha Allah. Wannan yace dan Allah ya yi mishi bayani dangane da wannan hadisi da yake cewa daga Abu Huraira, Allah ya ƙara mishi yarda, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama, la adwa wala tiyara wala hamma wala safar. Yace muttafaqun alaihi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce la adwa. Wato abin da wannan kalmar take nufi shine wata cuta ba ta iya tashi daga jikin wani ta koma jikin wani sai da izinin Allah. Shine sai Annabi ya kore, ya ce la adwa, wato babu wata cuta da take iya tashi. Kamar wani yana da tuberculosis, yana da tarin fuka, sai a ce wani ya saka wa wani, sai Annabi ya ce a'a, ba haka bane, sai dai a ce Allah ya saka wa wani. Abinda hadisi yake so ya kore shine ba ita cutar ce take tashi da kanta ta tafi ba, Allah ne in ya nufa cikin izinin Allah sai ta tafi. In ba haka ba, zaka ga ɗa da kuturuwa ta haifa, sai ka ga an haife shi lafiyayye. Saboda haka babu wata cuta da ke iya tashi daga jikin wani ta koma jikin wani sai da izinin Allah. Shi yasa sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la adwa, wato babu ainihin transmission tsakanin cututtuka wannan ta tafi ta, a'a sai dai in Allah ne ya transmitting din ta, ma'ana sai dai in Allah ne ya dauke ta ya yada ta. Sannan sai ke ina zuwa ta kun wala tiyarata, sai kuma yace wala tiyarata, kuma babu canfi. Kace ka fito kaga kuturu, kace yau da sa'a, kaga makahu, kace yau ba sa'a, babu wannan a musulunci, babu tiyara. Sannan sai yace wala hamma, babu kuma ainihin hamma, wato wani mai mugun nufi da zai iya yi maka wani abu da kambin bakan shi, ko da maita ko da wani abu. Nan ma sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu, mana duk wani mai mugun nufi, mai asiri, mai wani abu ba zai iya yi maka ba sai da izinin Allah. Dan haka ba shi ne ya isa ba, don haka sai Annabi ya kore abin. Ka dauka duk wani abu da ya same ka, to Allah ne sai ya same ka ne, shi wannan ya zama sababi ne kawai. Sannan sai ya ce wala safar, babu safar, wato babu canfa watan safar, a ce watan safar wata ne mai nahisi, mai bala'i, ba a yin aure a cikin shi, saboda aure ba zai karko ba, ba a yin ciniki a watan safar ba, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kore. Waɗannan abubuwa ne da suka shafi jahiliya, dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya muƙabalance su da babu. Ina fata an gane, dan a cire jahiliyar da ke cikin zukatan mutane. To wannan hadisin aka dubi zahirin abin da yake cewa la adwa, babu wata cuta ta tashi ta koma ainihin jikin wani, sai kuma ka ɗauko wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa firra minal majzumi firaraka minal asadi, idan ka ga wanda yake da cutar kuturta ko da wata cuta wadda kake jin tsoron kar ta hauka, kamar tuberculosis ko wanda yake da tarin fuka ko makamancin haka. Annabi yace ka kwashe da gudu kamar ka ga zaki. To yaya za a hada waɗannan maganganun guda biyu? Anan Annabi sallallahu alaihi wasallama yana alakanta abin ne daidai da gurgurdan imaninka. Idan ka ga abin da zai sabbaba maka cuta to ka kauce, amma ka san cewa gudu din ba shine zai raba ka da cutar ba sai in Allah bai nufi ta same ka ba. Amma sabab, ana kaucewa dukkan sabab, duk abin da zai sabbaba maka cuta to ka kauce mishi, shine hadisin yace ka gudu. To in ka gudu din ko baka gudu ba sai cutar ta same ka kuma fa, sai ka ce to la aduwa, ba cutar ce ta same ka ba, Allah ne ya nufin ta same ka. Ina fatar kun gane. Allah ya taimaka. To sa'annan wannan kuma sai ya sake cewa gashi an yi magana akan cewa fada da kafirai shine jihadi, domin jiya mun yi magana akan cewa fitina ita ce fada tsakanin musulmi da musulmi kada ka shiga. To fada da kafirai kuma fa, to sai yake cewa an ce tunda shine jihadi, to irin rikice-rikicen da ke faruwa a Kaduna, Jos, Zangon, Katsina, za mu iya kiransu jihadi? Haƙan su ne ma asalin jihadi. Abin da ya sa su ne asalin jihadi shine kafirai ne suke tashi su afkowa musulmi, shine asalin jihadi. Ina fatan mun gane, domin wannan jihadi ne ad-difa'i. Irin wannan jihadin in ya faru a gari, hatta mata da yara ba a ɗauke musu ba da gwargwadon ikonsu. Misali, muna zaune lafiya kawai sai a ce ga kafirai nan sun fara kashe mutane daga ina, daga sabon gari sun iso PZ, to mu da ke nan tudun wada ba cewa za mu yi to mu kuma mu yi gaba ba mu gudu, a'a, kowa zai shirya ne ya ainihin tinkare su kafin a ce sun hauro gada kubanni mu je mu fara dandaka su, ba za mu bari wai sai sun zo nan ba, domin labari ya tabbata cewa can sun fara barna. To wannan shi ake kira al-jihadu difa'i, wato jihadi na kare kai. To wannan wajibi ne, wajabcin kuma, har ma ba a neman izinin wani wanda yake uba ne ko uwa a kan shi, domin yanzu hujumi ne, kafirai sun afko ne. Na haka irin wannan rikicin da kafirai za su kulla haka, siddan sai su shirya cewa sun fahimci ranar juma'a musulmi ba sa zuwa masallacin juma'a da makami, na haka je a tura wasu 'yan mata tsalo-tsalo masu guntun siket su bi tsakiyar sahu-sahu na musulmi, domin idan wasu musulmi sun harzika to kawai sai a ci gaba da harbin su da bindiga. Kun ga tsogala ce aka yi. To a irin wannan halin ba cewa za a yi wai ai wannan kafirai duk kafirin da yake irin wannan ba shi ake kira kafirin amana ba, sunan shi kafiri al-muharib, kafiri mai fada da musulunci, kuma wajibi ne a tashi ai fada da shi da gwargwadon irin wannan fadan da yake yi. Saboda haka irin waɗannan rigingimin da ke faruwa jama'a, babu ko shakka cewa in an shiga to wajibi ne, kuma wajibi ne in ya taso a shiga din, kuma bai halatta a saurara akan haka ba, dan komai ba fada ne ake shiryo shi don me? Domin kadai ainihin a rusa musulmi da musulunci. Saboda haka duk inda kuka ji ci ai ba ma wai a ce an fado muku ba, a kuna nan in kuka ji cewa an fadawa Zangon Katsina, wajibi ne ku je ku kai gudunmawa. Kuna nan kuka ji an fadawa Jos, wajibi ne ku je ku kai gudunmawa. Ba wai ku jira sai ma abin ya zo ya riske ku ba. Dan haka muka ce in kuna nan tudun wada kuka ji cewa an tinkari sabon gari, ba ku bari abin ya iso muku, za ku je ne ku tinkare su a can ku tarba wa mutanen sabon gari din. Ina fata an gane. Dan haka irin wannan da take faruwa babu shakka, idan kafirai sun afko musulmi to wajibi ne ainihin a afka musu, domin a tare ainihin wato mutuncin musulunci. Wannan yace mene wannan, kamar mace ce take cewa meye hukuncin namiji da ya saki matan shi da ciki? To anan mai wazazzaganci ta yi, matar shi za ta ce sai ta ce matan shi, sai zama guda ɗaya kenan. Maiwa kuma Hausa ce ta yi, amma jam'i matan shi duk yana iya ɗauka, yana ɗaukan fuska biyu, ma'ana matan shi ne guda biyu ko uku ko hudu sai ya sake su suna da ciki. Ya halatta matar shi ce kwa ɗaya sai ya sake ta tana da ciki? Ya halatta ya yi saki daidai da irin lokacin da Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda. Idan za ku saki mata, ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallama da kai da jama'arka, ku sake su li'iddatihinna, a lokacin da ya cancanta a sake su. Menene ma'anar lokacin da ya cancanta? Shine li'iddatihinna, shine lokacin da ka sadu da ita ta haila, jinin haila ya dauke ta tsarkaka kafin ka sake saduwa da ita bayan tayi wankan haila, to wannan lokacin yayi daidai ka sake ta, don ya bayyana cewa ba ta da ciki. In ba haka ba fa, ka bari sai ciki ya bayyana, ya fita karara tana da ciki, sai ka sake ta. Amma sakin mace a ɗayan halaye guda biyu bai halatta ba. Halin farko shine sanda ka sadu da mace, ciki bai bayyana ba, kuma bata yi haila ta ɗauke ba, to a wannan lokacin ana cikin duhu, ba a san wanne yanayi take ciki ba. To wannan ba shine lokacin da Allah yake cewa fa talliquhunna li'iddatihinna ba. Abu na farko kenan. Hali na biyu shine halin da wannan mata tana cikin jinin haila jage-jage, to ba a saki a wannan halin har sai ta tsarkaka kafin a sake saduwa da ita bayan tsarki, to sai a sake ta. Ina fata an gane. Don haka wannan da ya saki matan shi, in ana maganar ya halatta ko bai halatta ba, yayi saki a daidai lokacin da ya halatta ko bai halatta ba, yayi saki a daidai lokacin da ya halatta yayi saki. Ina fata an gane. Wannan kuma yace dan Allah, wasu sunaye ne Allah ya fi so wajen addu'a, neman biyan bukata a wajen Allah. Wassalam. Wato kowace addu'a za ka yin ka kira wani suna daga cikin sunayen Allah, babu laifi, yayi daidai. Innama dai kawai malamai suka tsara cewa saboda yadda aka ga usulubin alqur'ani da kuma usulubin addu'a a cikin sunna, kowace addu'a ana son ka ɗauko wani suna da ya zama munasab. Misali, wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal bayt wa isma'ila wa isma'ilu rabbana taqabbal minna, kaga addu'a suka yi. Annabi Ibrahim sun fara ginin Ka'aba da shi da Isma'il, sai suka fara da ya Ubangiji ka karba mana wannan aiki namu, sai suka ce innaka anta sami'u al-alim, ya Allah kai mai ji ne kuma mai ilimi ne. Kaga anan suna so ya karba, suna so ya saurare su, to ya Allah kana jin mu, kuma ya Allah kana da ilimi. To a irin wannan halin sai suka yi munasaba da wannan. Ina fata an gane. To ana son ka rinka duba sunayen waɗanda suka ainihin wato su yi kusanci da buƙatar ka. Amma ba haka ba, kowane suna ka kira, to insha Allahu ta'ala yayi daidai. Kul du'a Allah ko au du'a Rahman, ayyama tad'u lahu al-asma'ul husna, duk wanda kuka kira. Wannan yace, to wannan ga alama budurwa ce mai tambaya, tace malam wanda iyayensa suka hana shi yin aure, bayan ya samu wanda zai aura, to ya zai yi? Sai ta daga magana zuwa ga wanda zai mata maganin abin da ya dame ta, kamar ki samu wan mahaifinki ko wan mahaifiyarki ko malamin mahaifinki ko wani mai gidan shi, sai ki je sai ki nuna ga bukatarki, ga kuma kin samu wanda kike so a aura. To amma in abin ya ci tira, in ana magana tsarin shari'ar musulunci ne, ba al'ada Bahaushe ko da Bafulatani ba, sai ta je ta samu alƙalin musulunci sai ta gaya mishi. Shi alƙali yana da matsayi biyu a cikin addini, yana da matsayi na malanta, yana kuma da matsayi na wakilin hukuma. Shi yasa wata yarinya rikici ya rikice mata irin wannan a Kaduna, ga miji ta samu za ta aura, ubanta ya ce sai dai ta samu Bafulatani. An samo Bafulatani ya ce sai mai digiri. An samo mai digiri ya ce a'a, ba na Arabiya ba, digirin boko. Shi ne sai yarinya sai ta aiko tana cewa wai yanzu babu malami ne, wai Abubakar Gumi ba yana daura wa ƴaƴa aure ba? Nace gaskiya ne. Sai nace amma Abubakar Gumi ba malami bane kadai, shi malami ne alkali. Sai nace mata a tsarin musulunci da rayuwa, da alkali da soja, jami'in tsaro kenan, ko sun yi ritaya to suna nan makale, duk sanda ta rikice soja zai iya sa kakin shi. Daga ga sarkin musulmi Muhammadu Sadaba da ta rikice sai ya sa kaki ya hau tanka yaki ya je rusa gidan yan Shi'a a Sokoto, to shi soja ma'ana baya cire kaki har abada, sai dai in mutuwa ya sai a sa mishi na lahira, likafani kenan. To haka alkali Abubakar Gumi ya dade da ritaya, ya fi shekara 30 da yin ritaya, amma har ya mutu shi alkali ne. Don haka duk abin da ya kama zai iya sa riga alƙalanci a falan shi, ma'ana sai mai da falan shi kotu. Don haka ina daga cikin bambancin Abubakar Gumi da sauran malaman Najeriya shine shi malami ne kuma alƙali ne, to har abada yana da wannan matsayin. To alƙali ma haka yake, shi malami ne kuma wakilin hukuma ne. Don haka idan mahaifinki ya ki miki aure a halin kina bukata bayan kin bi hanyoyi da suka kamata, to yanzu zaki je ki kai wa wani malami ne wanda yake da hukunci a hannu, to yanzu sai a aiko alƙali yana kiran shi. To anan ba wai abin da Hausawa da Fulani suka dauka cewa ai ta kai uban ta wurin alƙali a ci mutuncin shi ba, ta je neman maslaha ne. Don haka sai shi alƙali sai ya dauki ɗayan matsayi biyu, duk wanda ya dauka daidai ne, ko ya dau matsayin malami sai ya aika sai a kira mahaifinki a zo a zauna a gidan shi alƙalin, to yanzu a matsayin malami kenan, a zo a zauna sai ya mishi nasiha, ya mishi ayoyi, ya jawo hadisai, ya mishi wa'azi. In ya ji shi kenan, in ba haka ba fa, to sai kuma ya dau matsayi na alƙalanci, sai ya kai mas'alar sai ta zama kotu. Yanzu kin kawo ƙara kenan, to ya ta kai ubanta ƙara a kotu domin maslaha ta addini, ba laifi bane jama'a. Amma na san Fulani da Hausawa ba za su yadda da wannan maganar ba, amma mun san abin da ya zo daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne doka. A cikin musnadul Imam Ahmad da sunan Abu Dawud, a cikin akwai hadisi sahihi da ya ta kawo ƙara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita yanzu ba akan an ƙi mata auren ba ne, amma yi mata auren ne, amma sai aka yi auren huce zuciya da ita. Ma'ana mahaifinta yana da yaya, sai yayan mahaifinta ya tafi nema wa ɗan ainihin wato ɗan uwan shi aure. Da je sai aka yi musu cin mutunci, aka hana su auren. Da je zafi kawai sai ya zo ya ce, to ai ni ma ina da ya a gidana, kawai sai ya ɗaura mata aure ba tare da ya gayawa ita yarinyar ba. A halin kuma ita yarinyar ta riga ta balaga. To sai yarinyar sai ta ce bata yadda ba, da ta ce bata yadda ba sai ta taho wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu kun ga ta taho wurin manzon Allah ne a matsayin shi na mai ilimi na Allah madaukakin sarki, sannan wanda yake da hukunci a hannu, zai iya yin duk yadda Allah ya ce. Da aka zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kira ainihin mahaifin, ga abin da yarka ta ce, haka ne? Sai ya ce haka ne, gaskiya ne yadda ta faɗa. Sai ce to yanzu ke, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda mahaifinki ya na daura miki aure ba tare da izininki ba, kina da ƴancin ki zartar da auren, ki ce kin karba, kina da ƴancin kuma ki bata auren. Sai ta ce na'am. To yanzu kam na amince, tunda dai ka nuna mishi matsayin shi cewa iyaye su san irinmu. To irin mudin nan shine sai malamai suka yi sharhi, al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim a cikin littafin Tahdhib as-Sunan, wanda sharhi ne na Sunan Abi Dawud, sai ce irin mu da ta ce yana nuna dukkan yar da ta balaga, to su san cewa iyaye ba su da iko a kansu na zaba musu wanda suka so, sai sun nemi shawarar su. Sai Ibn al-Qayyim ya ce wannan ya nuna kenan cewa da ake yi budurwa iyaye na da izini a kanta, shi ana magana budurwar da bata mallaki hankalin kanta ba, wadda bata balaga ba, amma budurwar da ta balaga uba bai daura aure kawai ka ce ai gashi nan ya bada ita, amma yarka tana yar shekara 12 ko 13 kafin ta balaga, to sai ka daura mata aure ka kai ta gidan wanda kake so, kuma wajibi ne ta karba, kuma shari'a ta baka wannan ikon, ita kuma bata da wani zabi. Amma ka sake yarka ta balaga, to a lokacin sai shawara da wa'azi da lallashi, amma in ta tubure to sai ka batta akan abin da ta tubure, don yanzu shari'a ta mallaka mata. Don haka daga baya sai ta ce to ta karba abin da baban ta yi, amma dai ta nuna mishi yadda matsayin iyaye yake ga yaya irin wannan. Saboda haka ke da kike tambaya sai ki tsaya ki nazari, ke din nan yarinya ce karama, wadda Hausa yake cewa dera ko ku yar matumbura, wato yar karama wadda baki kai kin komo ba, to duk yadda mahaifinki ya hukunta sai ki karba. A ko kuwa ke kin balaga, ma'ana kin gama secondary, kin gama FCE, kin gama diploma, kin gama Arabic Hausa, kin gama degree, kin yi master, kin yi PhD, to wannan kuma mallakar harkar ki akan ki take. Don haka idan ya ta kai matsayi irin wannan da na bayyana na ƙarshe, wato ta balaga, to wannan kai tsaye za ta iya gaya mahaifinta cewa to tunda dai yayi shawarar ba zai aurar da ita ba, za ta tafi wurin alkali ya aurar da ita. To a irin wannan halin alkali yana da ɗayan zaɓi biyu. ina waɗanda suka karanta alƙalanci diploma Congo sun san tuhufatul hukami, yace hukumul hakim yarfa'ul khilaf. A irin wannan halin tana zuwa wurin alƙali ta bayyana mishi, alƙali zai iya mantawa da ma'aifinta yace waye kike so, ta ce wani ne ya kira shi kawo sadaki ya daura maka aure, shikenan. Abin duk da alƙali ya ainihin zarta akan wannan, to wannan ya zartu karanta tuhufa, zaka samu gamsasshen bayani, kuma haka maganar take. Zabi na biyu da alƙali yake da shi shine sai gayyato mahaifinta ya zayyana mishi ga abin da ake ciki, ya nuna mahaifinta cewa wannan yafa baka da cikakken iko akan ta don ta kai wani matsayi na rayuwa. Idan uban ya kafe akan haka, sai alƙali ya zartar da irin wancan hukunci na shi ya aurar da ita shi da kanshi alƙali. In kuma uban ya saurari nasihar, sai a sallame su su koma gida, sai shi ya ainihin aurar da ita uban kenan. Ku karanta littafin Sublus Salam Tahdhibus Sunan Nail al-Awtar, za ku samu waɗannan bayanai insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wanda yake cewa kuma wato sallar nafila wai ana yi mata iqama ne, a ba a yi wa sallar nafila iqama, kuma za a iya cin abinci da wanda baya yin sallah? Wannan kuma za a taimake ko za a taimaka mai? Wato tambayoyi uku ne a ɗaya. Dai na farko, ba a yi wa nafila iqama, sallar farilla ita ce ake wa iqama. Na biyu, abin da ya shafi ainihin cin abinci da wanda baya yin sallah bai halatta ba, lallai ne ainihin a ƙaurace mishi. Amma kuma ƙaurace mishin za a dubi shin za ta yi fa'ida, idan za ta yi fa'ida sai a ƙaurace mishi, in ba za ta yi fa'ida ba sai kuma a ɗauki ainihin wani matakin. Sannan kuma maganar taimaka mishi, wani irin taimako, idan taimakon zai jawo shi saboda dama mai rauni ne, sai a iya taimaka mishi kuma da za ta jawo hankalin shi dawo ga sallah din. Don haka waɗannan abubuwa ne waɗanda suke da dangantaka da yadda ainihin wato aka samu shi mutumin da bayin sallah da gwargwadon kuma yadda bayin sallah din. Wanda yace mu dai samari, babban abin da yake hana mu aure shine tsawwala sadaki abadun akwati, ko abadun akwati ne wannan Hausa ma banga da sauransu. Hukunci iyaye ya yi amfani da ni ne as a medium kawai, na zama mishi media ne, kafa yaɗa labarai yana isar da saƙo gare ku cewa abin da yake hana su yin aure shi ne wato suna son auren, amma tsawwala sadaki. Na'am, al-Imam al-Hakim ya rawaito hadisi kyakkyawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa aure mafi albarka shi ne wanda sadakin shi ya fi sauƙi. Don haka iyaye ku sauƙaƙa wajen tsawwala sadaki ɗin. Kuma ina ba da shawara su ko masu kuɗi su shigo cikin wannan harka jama'a. Idan aka sa sadaki din su ware wasu kuɗi jama'a, wanda da an sa sadakin kawai sai a ce a ɗiba daga cikin waɗannan kuɗin a biya. Wato irin waɗannan abubuwan suna buƙatar a kafa musu kwamitoci ne, a samu amintattu daga dattawa ne, malamai ne, limamai ne, waɗanda suka cancanta. Muka ce dattawa ba na manufin sai 'yan shekara 50 ko 60, a cikin 'yan shekara 20-25 ma akwai dattawa. Sai wani attajiri ko wani mai hali sai ya ce ga naira 500,000 ko miliyan 1. A aje dukkan wani saurayi da aka ji zai yi aure sai a taimaka mishi, ita ma yarinya sai a taimaka mata, shi ma uban da zai aurar sai a taimaka mishi. Jama'a, mun ga waɗannan abubuwan kuma mun gansu, muna kuma ganin su suna aiki. Na ba ku labarin a Sheikh Asaf mai wannan littafi 70 hadisa, mai littafi Al-Mi'a Nabawiya menene 150 hadisa, yazo ya kafa ainihin wato jam'iyya ce khairiyya, wato bisto ne na alheri, ko me ake tattara daga ciki har da kayan aure. Duk abin da kake bukata za ka yi aure, sai ka je ka ce za ka yi aure, sai a je akwai kuɗi dama standby, wanda wani ya kawo kuɗi ne, ya kawo kamar miliyan 5, sai a je a kama maka hayan gida mai ɗaki 2, a sai muku gwargwadon abincin da zai rike ku wata 6, a ɗan kawo ɗan albashi ko kuma ɗan allowance a rinka baka kai da ita, sannan sai kuma a karɓi takardun shi ko kuma a rinka nemo mishi aiki a cikin waɗannan lokacin. Sai kaga ana turfa musu asiri samari maza da mata. Wannan a ƙasar Makka ne muka ga haka. Ya kamata a samu akwaikwai, wannan zai zama mana alheri jama'a. Domin fitinan nan da kuke gani jama'a ta fi yawa a Makka. Yanzu 'yan mata da suke a Makka marasa aure sun fi waɗanda suke Najeriya. Samari da suke ba su da aure, in ka dubi statistic ɗin nake nufi, ba wai din da mun fi su yawa, amma an ka dubi abin by statistic, by percentage, yawan mu da yawan su, yawan marasa aure a Saudi Arabia sun fi yawan marasa aure a nan, saboda aure a cikin su yafi zama fitina. Kai al'adu da suka shigo su waɗanda yake sun saba ma addinin musulunci. Wani yaro mata ta gallabe shi da Ramadan din nan ya same ni dan Makka ne yana so ya sake ta, nace mishi yayi hakuri, yake ya samu wata yana so ya aura, amma nan ma kuma auren fitina ne. Nace kamar yaya ba sadaki ba in ka je ka samu yar ahli sunna, yace ai abubuwan dai ga sunan dai sai dai gyaran Allah. Wata fitina sunanta daggalbab, wai daggalbab, wai in ka zo shine na gani ina so, wai daggalbab, wai kana kwankwasa kofa. To daggalbab din nan zai maka auren mata uku a Najeriya, saboda gwalagwalai ne zaka siya ka zuba a wani faranti mai tsadattiya da aka buga lissafin sai na ji kusan 400 da wani abu ta zo. To ka gan ka tafi dimbi ai ka samu mata guda hudu nan in kai abin nan, in kai kada wajen lukora haka ko wajen ikara da makamantansu, ka gani in ka tsaya nan tudun wada ne aure biyu zai maka wannan 400 da wani abu. Daggalbab din nan shi kanshi fitina ne, ba yi cikin lissafi kuma ba a zo akwati ba fa, ba a zo akwati ba, ba a zo sadaki ba, ba a zo kudin na gani ina so ba. Wannan daggalbab sunan shi, ita za a ba akwai abin hannu na zinare, akwai na wuya, akwai kudi kamar riyal 3000 wajen 120 kenan. Wai to kana kwankwasa kofa, ita kake kwankwasa a tukuna ma baka kwankwasa a iyayen ba, shine daggalbab. To kaga wannan daggalbab din fitina ce shi kanshi. Allah kiyaye. Hadisan da suke bayani, wato ba a yin wata sallah bayan sallar subahi, yaya bayanin su? Zamu zo mu same su. Hadisan da suke magana ba a yin wata sallah a bayan wata sallah asuba, abinda suke magana sallah mara sababi. Amma idan a ce ka zo baka samu sallar ainihin wato tarawih ba, raka'atul fajri, baka yi raka'atul fajri ba, zaka iya yin ainihin raka'atul fajri idan liman ya sallama. Na fata an gane, babu laifi insha Allah. Haka a ce a bayan sallah asuba din kuma sai ka shigo masallaci, zaka iya tahiyatul masjidi, kaga duk waɗannan salloli ne masu dalili. Ko kuma bayan sallah asuba ka zauna zaka yi karatun alqur'ani a masallaci, sai ka ji alwala ka takari, ka tashi ka je kai alwala. To ana son duk sanda kai alwala, kafin ka zauna ka ci gaba da wata harka, ana so ka buga koda nafila raka'a biyu ne. Ina fatan mun gane. To kun ga ire-iren waɗannan abubuwan salloli ne masu dalili, za a iya yin su a lokutan da aka hana yin sallah. Ina fata an gane. Yawwa, wannan yace sallah biyu a cikin masallaci ɗaya bayan liman ya gama, wasu su yi wata sallah. To yana tambaya ne akai, mun yi bayani a lokutan baya can ba su halatta ba. Duk waɗannan matsaloli za mu zo mu same su, akwai inda Bukhari zai ba mu dama mu zo ainihin mu tattauna su insha Allah. Wannan yana cewa, dan Allah ina son ka ƙara tunatar da ɗan uwa musamman masu aikin hannu su, dan Allah su musulunci idan suka yi alƙawari cika alƙawari, wato teloli da masu kwado da linzami kenan, da kafintoci masu yin kabad na aure, kaga mai yiwa wannan sun kawo mai cankal ne, shi ba su yi mai ɗinkin angwanci ba, ba su gama wa amarya shi kanta ba, kaga duk sun rikita mishi al'amari gida da waje kenan. To yanda yake cewa don Allah a ja hankalinsu su rinka cika alƙawari. Ga shi nan dai mene, idan shi wanda ya alƙawarin mai kula da addini ne ba, sai ya ce to kai kuma ustaz yaya, zahar al-fasadu fil barri wal bahri, sai ka ji duk wasu ayoyi za a jawo maka ƙarshen su da farkon su, abu dai a nemi tsakiya kuma a saka ka a cikin wuta saboda kai ustazu ne. To kaga akwai mas'uliyya kubra a kai. To masu dai aikin hannu sai ai kokari, teloli da makamantansu, telakam sai dai gafara Allah, dama tela yayi kaurin suna akan cin yadi da saba alƙawari, shi kuma kafinta matsalar shi dai a sa rana gobe za a kai yarinya a ce ba a gama ba, a neme shi a rasa. To ire-iren waɗannan fitintunu dai suna nan ga masu aikin hannu, kowa riga san su. Ko mai gyaran rediyon ka kai mishi, shi kuma a neme shi a rasa, ko a ce rediyon ta bata, ko wani abu makamancin haka. Abubuwa dai ga sunan dai. To masu aikin hannu dai ya kamata dai su ji tsoron Allah, abin da yake cewa a ja hankalin ƴan uwa kenan, maiwa dai sun tabo shi, Allah ya kiyaye. To bismillahir rahmanir rahim, za mu ci gaba da karatun ainihin sahihul bukhari insha Allah. To al-Imam al-Bukhari yace babun man kariha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yulqa fin nari min al imani, babin da ke bayani akan wanda ya kyamace ya koma cikin kafirci kamar yadda yake kyamar a jefa shi a cikin wuta, to wannan kyamar tana daga cikin imani. Yanzu mai Bukhari yake so ya ce maka ashe kyamar kafirci ma imani ce, to kyamar kafirci din nan jama'a a aikace ne da baki zaka yi da zuciya zaka yi, na daga cikin abubuwan da ahlus sunna suka kididdige akan cewa imani ne. Kyamar kafirci jama'a, lallai ne mu ji kyamar kafirci, kada mu so kafirci. Kuma jama'a, duk hanyoyin da zamu bi mu toshe soyayyar kafirci, mu yi kokari mu toshe, kar mu sake son kafirci ya shigo mana, mu bi mu toshe waɗannan hanyoyin. Duk abin da zai taimake mu kyamaci kafirai kuma mu yi wannan abu, sai dai ya kamata ku sani da cewa a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa maƙiyinka ka kishi kana mai taka tsantsan, dan ya iya juyewa ya zama masoyinka, masoyinka ma ka so shi da taka tsantsan dan zai iya juyewa ya zama maƙiyinka. A ƙarƙashin wannan kiyayyar da zamu yi wa kafirai, to kiyayyar ta zama a bisa tsari ainihin na addinin musulunci. Na iya tunawa jama'a, ya kai kusan shekara 30 da wani abu muna sallah a masallacin Sabon Gari, tun ma ba a dawo na kwata ba, ana sallar juma'a sai wani kafiri ya zo wucewa, tun a zamanin nan da ciko ya tara su ma dam, ga high heel ya hau takalmi dogo, ga katon falungo, ga bakin glass ya taho, ma'ana ana cewa wannan ciko Maroko a wannan lokacin. Gayu ne ya gama haduwa, ko limamin Ka'aba ya gani ba zai durƙusa ba idan musulmi ne, irin waɗannan gayun a lokacin, to sai ya zama kafiri ne. Ranar juma'a sai ya zo zai wuce, kuma inda ya zo zai wuce ma jama'a ba ta masallacin juma'a ba ne, dan tsakanin masallacin juma'ar a lokacin da wurin a daidai inda aka yi wannan gaban Malam Nasiru mai faci, inda yake faci yanzu a wajen Benin Street, to masallacin juma'an kwa kaga yana can, amma sahu ne ya kawo gurin daidai inda masallacin Ansaruddin yake a yanzu kenan, ko Ansaruddin ne ko, a daidai inda saitin wannan masallacin yake a daidai lokacin nan muke sallah, wato sahun ya kure ne har ya zo gurin. Sai wannan kafirin ya zo zai wuce, kun ga nan ba masallaci ba ne, titi ne, sai dai masallaci ya taho gurin ne, ya zo zai wuce kuma ya je ya wuce ta can ƙasa ne, bai hau kan kwaltar ba, to da ya rasa hanyar da zai wuce sai ya tsaya gayu haka, sai ya dan karkace haka yana jiran a yi sallama a bashi. Ai kuwa ana sallama sai aka hau shi da duka, sai da aka yi ƙasa-ƙasa da shi a wurin, aka sa shi kuma yi sallah. To kaga kiyayyar da ake wa kafiran, to ba irin haka ake so ba. Yanzu waɗannan aikin su bai wakilci musulunci ba, ina fata an gane jama'a. Duk sa'ad da ka samu wata dama da zaka isarwa da kafiri saƙo na addinin musulunci, to wannan ma hanya ce ta nuna kiyayyar kafircin. Duk sanda ka samu hanya kuma da zaka toshe kafiri, karye wani bayani na kafirci, wannan ma kiyayya ce. Saboda haka kiyayyar ba tana nufin fada ko duka ko zagi, a hanyoyi ne ake bi, ina fatar an gane. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. Wannan hadisi mun karanto shi a baya a lamba hadisi ta 16, idan ba ku manta ba, da dai kwatankwaciyar wannan hanyar, sai dai idan ba ku manta ba, a can inda muka karanto shi malamin al-Imam al-Bukhari a cikin hadisin shine al-Imam Muhammad ibn al-Musanna, shi kuma malamin shi shine al-Imam Abdul Wahhab al-Thaqafi, shi kuma nashi malamin shine al-Imam Ayyub daga ainihin Abi Kilaba. Annan ko malamin Imam al-Bukhari shine Sulaiman ibn Harb, malamin shi shine Shu'ba ibn al-Hajjaj, nashi malamin shine Qatada. Dan haka duk sanda kaga hadisi ya Bukhari ya zo da shi, babu wani hadisi a cikin littafin nan da Bukhari ya maimaita shi keke da keke, matani da matani, isnadi da isnadi, siyagul ada'i wat tahammul da siyagul ada'i wat tahammul iri ɗaya, babu. Duk inda kaga ya maimaita akwai wani bambanci wanda zai ƙara maka ilimi, wanda a can babu, anan akwai, ko anan akwai, a can babu. saboda haka yake cewa wannan hadisi ya samo shi daga Qatada daga Anas Allah ya kara mishi yarda daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace salasun man kunna fihi wajada halawatal imani alamomi guda uku wanda duk ya samu waɗannan alamomin tattare da shi to ya samu zaƙin imani ya ɗanɗani zaƙin imani alama ta farko man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wanda ya kasance Allah da manzon shi su yafi so fiye da duk waɗanda ba su ba ka fi son Allah da manzon Allah fiye da kowa don ka samu wannan siffar da alamar to ka ɗanɗani zaƙin imani wa man ahabba abdallahi yuhibbuhu illa lillah da kuma wanda ke kaunar wani bawa ba dan komai yake son shi ba sai dai saboda Allah Allahu akbar wa man yakrahu an ya'uda fil kufri da wanda ke kyamar komawa cikin kafirci ba'da iz anqadhahu Allah bayan Allah ya kubutar da shi daga kafircin kama yakrahu an yulqa fil nari kama yadda yake kyamar komawa cikin wuta to anan ta iya yiwa asalin ka kai ba kafirci bane misali kai tashi kai kaga ana musulunci iyaye da kakanni kaga irin wannan halin me yiwa kai zaka ce to ai wannan hadisin bai gaskatuwa akan ka na'am a zahiri baya gaskatuwa akan ka amma an duba asali fa dukkan musulmi yana fuskantar hadari da barazana ta ridda ko ta kafirci to wannan a wannan halin kenan sai zama yanzu kai ba kana tsoron kafircin bane dan kayo shi kana tsoron koma kana tsoron kafircin ne saboda sanin munin shi dubi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam dubi addu'a shi a cikin surar tashi a cikin alqur'ani me yake cewa wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam ya allah da ni da ƴaƴana ka nesanta mu daga bautar gunki shi bai bautar gunki ba ƴaƴan ba su yi bautar gunki ba amma me yake roƙon allah Allah ya nesanta shi daga bautar gunki da shi da zurriyar shi wannan yana daga abin da ke alamta maka akan cewa ashe koda baka taba kafircin ba kyamar kafircin da fatan karka shiga cikin shi ko karka samu kanka a cikin shi wannan yana daga cikin siffa da kuma alamar imani da zata bayyana gare ka ka zama ka dandan wannan zakin imani da manzon tsira annabi sallallahu alaihi wasallama yake magana akai Allah madaukakin sarki ya taimake mu abin da yasa Bukhari ya kawo wannan hadisi da alakar hadisin a zahiri take domin dama muna karatu ne cikin kitabul imani ko to sai yake cewa yana daga cikin siffar imani alamar imani kyamar komawa cikin kafirci ko kyamar kafirci kamar yadda kake kyamar shiga wuta babu tafadili ahli al-imani fil a'mali to babin da ke bayani akan fifikon masu imani game da ayyuka الامام البخاري kenan wannan raddi ne ga murji'a in Allah ya bamu dama a yau muna da lokaci zamu dan tattauna kadan daga irin aqidojin murji'a wato murji'awa wasu fitinannun mutane ne waɗanda suka ce idan ka faɗi kalmar la ilaha illallah shikenan kai imani ba sai ka aikata ba ba sai kai sallah ba ba sai kai azumi ba na ɗaya kenan suka ce babu alakar inganci ko cikar imani da aiki wannan fitina ce wannan bala'i ne na biyu suka ce babu bambanci tsakanin masu imani suka ce da bakin kafiri a yau zai musulunta to daraja shi ɗaya da annabawa imanin shi ɗaya da annabawa shine babu bambanci shine Imam al-Bukhari yace babu tafadili ahli al-iman fil a'mali ayyuka tabbas imani cire abu daga kan hanya wanda zai cutar imafatul aza duk wannan ayyuka ne na imani ko to masu waɗannan ayyukan da gwargwadon yadda aikin wane yake ƙasa da wane ko aikin wane ke sama da wane to da gwargwadon yadda suke fifikon juna da haka wannan ya nuna kenan akwai mufadala tsakanin muminai ko to akwai kuma mufadala tsakanin ayyuka ko to dauke wannan aje gefe guda annabawan ma ai a tsakanin su akwai bambanci inda yace tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd su kansu manzannin ma wasu sun fosu dan haka muminai ma wasu sun fosu wannan ita ce aqidar mu ta ahlus sunna jama'a amma aqidar cewa imani abu ne a tsaye kikam baya gaba baya baya sannan kuma bai da alaka da aiki in dai kai shi kayi shi ko ba kai aiki ba matsayin ku ɗaya da annabawa wannan magana akwai ganganci a cikin ta, shi yasa wannan aqidar tasu ta sa zaka ji irin yadda ainihin malaman ahlus sunna suka faɗi munanan maganganu waɗanda sun dace a kansu. Kuma قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار ثم يقول الله تعالى اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من إيمان. Wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi daga al-Imam Isma'il ibn Abi Yasin. Shi wannan Isma'il din ƴar uwar Imam Malik ce ta haife shi, kuma Imam Malik ne ya rike shi tun yana karami har ya zama babba. Wannan mutum shine almajirin da yafi kowa kusanci da Imam Malik, dan haka wanda yafi kowa sanin Maliku a duniya shine wannan Isma'il din. Yana tare da Imam Malik har lahaza ta ƙarshe, shi ya ga cikawar Imam Malik, shi ya wa Imam Malik wanka, shi ya mishi likafani, shi ya wa Imam Malik komai, ma'ana ɗan ƙanwar Imam Malik ne. Shine malaman hadisi suke cewa ibnu ukhti Malikin, ɗan ƴar uwan Maliku, huwa akhbarun nasi bi Malik, shi ya fi kowa sanin Imam Malik. Wannan duk wasu labarai da suka shafi keke da keke game da Imam Malik to daga wurin Isma'ilu aka ji. To shi Isma'ilu din ya karanto Muwatta a wurin ainihin wato Imam Malik malamin shi, kuma ya karantar da al-Imam al-Bukhari. Shi ko Imam al-Bukhari mutum ne mai hikima, baya rena ilimi, da ya binciki ɗaliban Imam Maliku sai ji cewa sun watsu a duniya, sai ya rinka bin su gari gari. Idan ya je wurin ka ba zai nuna maka cewa ya taba koyan Muwatta ba, tunda yake sai ya ce ala gafarta malam, na zo ne in koyi karatun da ka koyo daga wurin Imam Maliku. Sai Imam Isma'il ko kuma Ibn Wahabin ko wani daga cikin almajiran Imam Malik sai ba shi kofin Muwaddan da ya samu daga wurin Imam Malik. Sai Imam al-Bukhari sai ya zauna ya kofe ta, sai kuma ya zo ya koye ta. Don haka sai ya zama Imam al-Bukhari a cikin Sahih al-Bukhari ya tattaro wasu hadisai waɗanda Imam Malik ya ruwaito su a Muwatta riwaya iri-iri, wanda in wani hadisin ka duba shi baka same shi ba a cikin Muwatta, in ka gan shi a cikin Bukhari yana tabbatar maka cewa yana cikin Muwatta, sai dai Muwattar da ta zo maka riwayar ka a cikin wannan riwayar ne babu wannan hadisin. Yanzu kama wannan hadisin ka duba shi ba za ka same shi cikin Muwattar da ke hannunka ba, saboda Muwattar da ke hannunka riwayar Imam Yahya ibn Yahya al-Laythi, wanda suke cewa ya hayan yamma, mutumin kasar Tunisia ne. Ina fata an gane Muwattar mutanen gabas, riwayar Yahya ibn Yahya at-Taymi ita ce zaka ji Imam Muslim yana koyo karatu a wurin almajirin Imam Malik. Sai ka ji ya ce haddathani Yahya ibn Yahya qala qara'atu ala Malikin, wannan Muwattar da Muslim ya koya riwayar Yahya ce, amma ya hayan yamma, ya hayan gabas, ta sha bamban da Muwattar da ke hannunka. In ka hada ta da Muwatta riwayatul Hadfani ta sha bamban, in ka hada ta da riwayar Ibn Wahab ta sha bamban. To sai yanzu ne muka samu babban malamin hadisin duniya Ash-Sheikh Salim Ibn Eidin al-Hilali, sai tattaro waɗannan muwaddodi gaba ɗayan su sai haƙaƙa mana su a cikin mujalladi biyar. To duk wani hadisi wanda Imam Malik ya ruwaito shi a wata Muwatta wadda a wata babu, ya kawo ya hada gaba ɗaya. Ina fatar kun gane. To wannan Imam Isma'il babban almajiri ne wurin Imam Malik, kuma malamin Imam al-Bukhari ne. To Imam al-Bukhari kun ga albarkacin wannan bin diddiki da yayi, sai zama ya tattara abubuwan da sauran almajirai ba su tattara ba. Haka ake so wajen ilimi, ka zama kana da naci, ko dan yaya ne karka ba abu, ka ji cewa wani ya dan san abin da baka sani ba, ko yaya abin yake, je ka samu wannan abu sai ka hada, wata ran zai maka rana. إسماعيل يتحدثني مالك Maliku ya bani hadisi, wani hadisi, hadisin da ya samu an Amr ibn Yahya al-Mazini, daga Amr dan Yahya al-Mazini, shi ku Amr an abihi, daga nashi mahaifin mai suna Yahya al-Mazini, shi ku wannan Yahya al-Mazini tabi'i ne, yace an abi Sa'idin al-Khudri, daga sahabi Abu Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu, Allah ya kara mishi yarda. Sahabi Abu Sa'id al-Khudri yana daga cikin kananan yara waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su tun suna ƴan kanana zuwan shi Madina. Dan haka sai waye gari yana daga cikin yara ne matasa kanana, amma kuma sun tara ilmomin da yawa daga cikin manyan malamai ma ba su same su ba, saboda shi ya fara abin tun yana karami. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala, yace ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, annabi yace يدخل أهل الجنة الجنة ين الجنة ذاس شقاء الجنة وأهل النار النار يموت ذاس شقوت ثم يقول الله تعالى فأننسي الله مدعوك كنسركي سيه مغانا يتيمي أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ياكو ملائكو ياكو ما سيشيتو annabawa da salihai da duk waɗanda Allah ya ga ya cancanta ya ba su izinin su fitar, sai ce ku shiga cikin wuta wanda duk kuka samu yana da imani daidai da ƙwayar komayya. Ƙwayar komayya ita ce, ba wuce yake cewa ƙwayar zarra, ma'ana zarra wata ƙwaruwa ce wadda aka ce saboda ƙanƙantarta sai ta sauka a cikin gashin girarka, ta yi kiwo, ta yi rayuwarta, ta yi kwai, ta ƙyanƙyashe da ita da ‘ya’yanta da jikokinta, anan suke rayuwa saboda ƙanƙanta, baka ma taɓa damuwa da su, baka ma san da su ba, ita ce halitta mafi ƙanƙanta. Don haka annabi ya misali da ita, wa mala’iku ko masu ceto ko annabawa ko salihai su je su fito da ainihin waɗannan mutane. Yanzu wannan yana nuna me kenan jama'a? Yana nuna daga cikin masu imani akwai wanda imaninsu ya fi na kowa ƙanƙanta, mahallin shahid na farko na Bukhari kenan. To wannan ke nuna me kuma? Akwai waɗanda imaninsu su kuma ya haye, waɗanda imanin nasu ya mamaye, ba sa aikata zunubai balle su je wuta. Don haka kun ga akwai tafadul kenan, akwai titiko tsakanin muminai. Ko kun gane jama'a? Sai ce fayukhrajuna minha, sai a fito da su ire-iren waɗannan daga cikin wuta din. Kadis waddu, sun yi baki sitik saboda wuta. Subhanallah, wutar duniya ma na kona mutum ka ga yayi baki balle ta lahira. To shikenan fayulqawna fi naharil haya, sai a zuba su a cikin wata korama wadda ke cike da naharil haya, wato ruwa, ruwan sama. Alhaya, alhaya shine ruwan sama. Sai ce awil hayati, ko kuma ruwan ainihin rayuwa. To wannan kalmar sai ya ce shakka malikun, maliku ne ya yi shakka, shin a cikin hadisin ya ce naharil haya ne, wato ƙoramar ruwan sama, ƙoramar da ruwan sama ke tattara a ciki, ko kuwa ya ce ne naharil hayati, ƙoramar ruwan rayuwa? Kun gane? Sai maliku ya yi shakka tsakanin kalmomin biyu. Fayambutuna, in aka zuba su a cikin wannan ruwa sai su bubbugo sai su fito, kama tambutul hibatu, kamar yadda ciyawa take ainihin fitowa fi janibi saili, ta bakin kogi. Wannan hibatu din jama'a ciyawa ce wadda take da wani irin ban mamaki, wata irin ciyawa ce a bakin kogi, idan aka yanke ta yanzu da safe kafin yamma sai ka zo ka samu ta fito. Shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya misali da ita, yanzu nan za a fito da su daga cikin wuta, sun kone sun yi baki sitik, amma ana zuba su a cikin wannan ruwa, in aka fitar da su shikenan sai su dawo subul. To meye ba za ka iya ganewa ba? Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kamar yadda ciyawar bakin kogi za a yanke ta yanzu kafin an jima sai ka ga ta dawo ta yi lup-lup. Shine misalin da ya musu, saboda sahabbai jama'a suna rayuwar ƙauye, suna rayuwa tsakanin koguna da makamantansu, tsakanin sahara da raƙuma, yasa kaji Allah madaukakin sarki yake musu misali. Afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-ardi kayfa sutihat wa ila al-jibali kayfa nusibat, ba sa kallon raƙuma ne yadda aka halicce su, su kalli sama yadda aka shimfiɗa, su kalli ƙasa
su kalli duwatsu da aka fasu, saboda tsakanin waɗannan abubuwan suke rayuwa. Haka ƙwararren malami yake, duk sanda zai misali yana wa ɗaliban shi misali da abin da ke kusa da su ne. Yau za ka zo kana karantar da geography, kana cewa Mount Everest. Mount Everest in ka tashi sai ka ce wa yara kun ga ainihin dutsen Kufaina, eh to dutsen Kufaina kun gan shi, eh babba ne ko, sai a ce to Mount Everest ya fi shi, sai su ce chap, to sun fahimta kenan. Amma ka ce wani katoton dutse ne, kai ta kwatance, sai yaro ya dinga tunani irin dutsen da baba shi ke zama a kofar daki take alwala ne. Amma sai ka nuna mai abin da ya sani na kusa da shi, sai ya gamsu, sai kai mai kwatance da shi. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To shi ne sai yake cewa kamatan butul hibatu, kamar yadda ciyawa take bubbugowa a bakin ainihin asai, makwararen ruwa inda ruwa yake wucewa. Alam tara annaha takhruju safra'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba ku ga ita wannan ciyawa tana fitowa ba, safra'a wato tana da haske multawiya, sannan ga tanan ainihin tana da ni'ima a jikinta, amma yanzu aka yanke ta, amma sai kaga ta bubbugo. To haka ɗan wuta jama'a da Allah ya so su da gafara, saboda suna da imani dai da ƙwayar zarra, in aka tashi sai a fitar da su nan take a zuba su cikin ruwan, sai su dawo subul subul, sai ka gansu yalo yalo sun yi kamar ma ba su taba shiga wutar ba. Allah kenan wanda yake da azaba kuma yake da rahama. Ina fata an gane. Qala Wuhaybun, malam Wuhaybu yace haddathana Amrun, mu kuwa Amru ya ba mu labari yace da mu alhayati. To kun ga anan Imam Malik almajirin Amru ne ko, Wuhaybu kuma almajirin Amru ne. To Imam Malik yayi shakka a riwayar shi, yace naharil haya aw alhayati ko, aka ce shakka Malikun ko, sai aka samu wata riwaya daga Wuhayb shi ma almajirin Amru dan ya haya almazini ne, shi ko sai yace a tabbas malan yace alhayati ne. Yanzu kun ga yayi ta hakiki kenan. Ina fata an gane. Wa qala, amma kuma shi a cikin tashi riwayar al-Imam ainihin wato Wuhaybin daga Amru din, sai yace me, sai yace khardalin min khairin, wato ƙwayar zarra ta alheri. Amma kun ga anan bai ce ta imani ba. To me yasa Bukhari ya gabatar da riwayar Imam Malik wadda akwai shakka a cikinta akan riwayar Wuhaybu wadda babu shakka? Saboda riwayar wadda ta zo da shakka a ciki ita ce za ta biya mishi bukata, don ita ta ce min khardalin min imanin, kuma yana magana akan tafadulu ahlil imani ne. Waccan riwaya kuwa ta ce ne khardalin min khairin. Ina fatan jama'a sun gane. Jama'a ga karatu ya karatu, kuma ga Allah yana saukar mana da rahama shi ta ruwan sama. Za mu saurara a nan in Allah ya so, sai gobe in muka zo sai mu dora mu karasa wannan ainihin kasar din, in ya so kuma sai mu ainihin abin nan, sai a ci gaba da sabon kasar insha Allah. A goban ma idan an yi ruwa to sai kuma jibi talata a zo, talata ma an yi ruwa to sai kuma a zo Laraba insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله وحده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, muna cikin karatu jiya sai lokaci ainihin ya kure mana, don haka za mu karasa karatun yau wanda shi ne ainihin kasar na 13, sannan kuma sai mu dora kasar na 14 insha Allah. Idan ba manta ba, muna karkashin babu tafaduli ahlil imani fil a'mali, a inda al-Imam al-Bukhari ya kawo mana hadisin farko wanda shi ne hadisi na 22 a cikin jerin giyar hadisin wannan littafi. أين سيئت؟ قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل أنه سمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثديا ومنها ما دون ذلك وأرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين الإمام البخاري سامونا حديث دعيني إسنادين شي هارزوا كان صحابي أبو سعيد الخدري الله مرأوك كن سركي يقار مشير دا أبو سعيد الخدري يتي من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي بين أنا نائم نا كنت نا بچي أولي لوكتي معنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم زي بيوا صحب بيلا بار ونمفركي دي دواس أبو بوا ودن دي غني أتكي anan ne malaman nahawu suka ce wannan ya nuna kenan ya halatta amfani da baina ba tare da iz ta zo ba don gashi ya ce baiti baina ma ana na'imun iz kaza ba sai ce baina ana na'imun ra'aytun nasa ina cikin bacci wani lokaci sai naga jama'a yu'raduna alayya ana ainihin wuce da jama'a ta gabana wa alaihim qumusun suna saye da taguwa riga doguwar taguwa minha ma yablughu asudiyya daga cikin rigunan nasu wani rigar shi ta kawo mishi iya nono ma'ana daga saman kafadar shi ta rufe mishi iyakan nonon shi wannan ya nuna kenan ya halatta amfani da kalmar asudiyya ma'ana nono ga namiji da mace ba wai sai mace ba kawai domin namiji ma yana da nono sai dai baya tsira ne girma irin yadda na mace yake ainihin tsira to sai naga cewa wani wasu cikin jama'ar tagoyin da ke jikin su iyakacin tagoyin kawai zuwa nono wa minha ma duna zalika wasu kuma sun ainihin wato wuce haka wa urida alayya umar ibn al-khattab to ana nan sai kuma aka zo aka wuce da umaru dan khattab a gabana wa alayhi qamisun yajruhu shi kuma yana saye da ainihin taguwa wadda tayi tsawo har ta zuba kasa umar yana janta to iyakar mafarkin kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mafarki yayi sai ga ana yi mishi faretin mutane na ta wucewa ta gaban shi wannan da riga ya sanya taguwar iyakar inda ta rufe ta dan yi kasa kadan wani haka ne amma Umar sai ya zo ya wuce shi ta shi riga har ta zuba kasa har yana janta sai qalu sai suka ce fa ma awwalta zalika to wace fassara kai wannan mafarkin ina ma'anar wannan mafarkin ya rasulullahi ya manzon Allah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace addina ma'ana addini ne gurgurdan yadda kowa yake da shi haka al'amarin ya bayyana ga yadda Allah zai rufa mai asiri to ina hujja a ta Imam al-Bukhari a cikin wannan hadisi da yace babu tafadul ahli al-iman addini shine imani shine addini yayin da ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan irin mafarki da ya gani ma'ana wani addinin shi wani imanin shi kadan ne wani tsakiya tsaki ne wani da yawa ne irin na Umar kun ga ashe akwai mufabala kenan wani yafi wani addini haka ne ko to addini shine imani mahallin shahid na Bukhari kenan wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya maimaita shi a lamba ta 3488 da kuma lamba ta 6606 da lamba ta 6607 Allah madaukakin sarki ya taimake mu الامام بدر الدين العيني وانده شرح صحيح البخاري يا دان يوسو مغانغانو ماسو متكر فائده دنگني دا wannan hadisi shine nake so in dan karanta mana ha inda yake cewa bayanu istinbat alfawaid yace ga ilmomi wadanda zamu cire daga cikin wannan hadisi jama'a wane ne ke cewa wai malaman hadisi ba malaman fiqh bane ai ba taba samun malamin da zai zama malamin fiqh bai zama malamin hadisi ba ya zama shirme kenan sai dai muqallidi duk inda muhaddisi yake inda ya amsa sunan shi malamin hadisi ne lazimi ne zama malamin fiqh domin ba haka ba kasantuwar shi malamin hadisi bata tabbata ba ma'ana yana karantar da hadisan da baya iya fahimta su baya iya cire hukunce amma su waɗanda suke mutafaqqiha wato yan takifan fiqh abinda suke nufi da malamin fiqh shine wanda ya kale wa ɗaya daga cikin mazhabobin da suka yadda da ita ce mazhabin fiqh wanda wannan kuma ma ba shine fiqh ba a wurin malamai asalatan domin abinda malamai suke nufi da fiqh shine wanda zai jawo hadisi ya karanta shi ya fitar da hukunce ya jawo aya ya fitar da ita da hukunce wannan shi ake kira malamin fiqh ma'ana malamin fahimta wanda zai ja baki ya fitar da wata fahimta a ciki amma wanda wani ya fitar da wata fahimta yazo yana karantawa
wannan ba malamin fiqh bane, ko su malamin ba su taba ce mishi malamin fiqh ba, mutafaqqihi suke ce mishi, dan atabar fiqh, dan takifan fiqh, ma'ana ya hau ne abin kawai. Dan wani ya rubuta risala ka zo ka karanta baka zama malamin fiqh ba, dan ka haddace mukhtasar kana kawo shi da ka, har yanzu a wurin malamai kai mutafaqqihi ne, ba malamin fiqh bane. Dan wani ne yayi fiqh kai kake karantawa, kamar wani ya rubuta tafsiri ne Raddul Adhan ko Jallalain ko Qurtubi, sai ka zo kana bi kana karantawa, ma'ana yanzu kai ba kai ne malamin tafsirin ba, mai littafin ne malamin tafsirin, kai karantawa kake kawai. In kai malamin tafsiri ne sai ka ja bakin gundarin bakin ko a ja maka, sai ka fasara, sai ka farfasa ayar, sai ka furfutar, to anan ne ka zama mufassiri. Ina fatar mu gane. Saboda haka yanzu wannan al-Imam Badruddin al-Aini, الامام شهاب الدين ابن ابن حجر ودنن دكان سو malaman hadisi ne kuma malaman fiqh ne zaka ji sai sun jawo hadisi sun gama sannan sai ka ji sun ce zikru ma yustafadu fi bayani akan fa'idojin da ake samu a ciki sai kuma su ce ahkamul mustanbata minhu hukuncen da za a cire zaka jama'a in dai malamin hadisi ya amsa sunan shi malamin hadisi wanda abun mamaki mu a kasan mu ma ba a san malamin hadisi ba tukun dan wanda yazo yana karanta mutane kissoshi kawai sai a ce wannan ya iya hadisi to kaga tun daga nan aka shiga fitina ma'ana yanzu tukuna definition na malami waye malami wannan yayi mana wahalar ganewa shi yasa kuma wannan abu ne wanda an dade da wannan fitinar ga hadisi nan cikin sahihu muslim wani yaji yayi kisan kai ya kashe mutum 99 yace jama'a ku nuna mini malami in yi fatawa sai ga wani yana dukufa yana ta ibada sai suka nuna mishi su mutane a wurin su wanda ya sanya rawani ya malamin ya tarbiyya ya sa kandiri ya kaza ya kaza ya kaza kamar yana tashi shikenan sai a ce wannan shine babban malami ma'ana malanta asalatan ita ce samuwar karatun da zai haifar da tsoron Allah to asalin malanta kenan to idan ta kai kuma a ƙarƙashin wannan ilimin da ya haifar da tsoron Allah kana iya fitar da wasu hukunce-hukunce saboda hikima da Allah ya baka to sai kuma a ce malami ma'anan malami masanin Allah to mutafaqqihi kuma wanda ya fahimci addinin Allah ina fata an gane Allah ya taimaka malai yace bayanu istinbatil fawaid bayani game da hukunce-hukuncen da za a cire a wannan hadisi minha daga cikin hukunce-hukuncen da za a cire a wannan hadisi akwai الدلالة على تفاضل أهل الإيمان ومنها الدلالة أو الدلالة على فضيلة عمر رضي الله عنه وانا حديث ينانون تشيوى لن لمؤمن أكوي بمبن تشيوى كانس وانا حديث ينانون من حكا كوكم فهمت يا جماعة إذن بك فهمت وانن با بك قدر وانن با تو كان هذا مطلع أتجين إيمانك كما أهل السنة براس يددك بدون أهل السنة sun yi ijma'i akan cewa mu'minai darajojinsu daban-daban ne wajen imani imani ba abu guda bane wani imanin shi yafi na wani yana ƙasa wani yana sama ina fatar mun gane to lalle ka gane cewa wannan hadisi yana nuna mana akwai bambanci tsakanin mu'minai wani mu'minin babba ne a wajen imani wani kuma tsakatsaki wani ƙasa wani gashi nan dai sai ce sannan wannan hadisi yana nuna mana darajar sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda a ina mu gane haka gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana an to abinda muke so ku gane idan yana daga cikin darussan da yau zamu diba shine idan nassi na shari'a yazo sai a sallama sai a amince da sakon da wannan nassin yazo in wani nassin ya sake zuwa abinda nake ishara anan shine kada ɗan shi'a su buga kanka dan shi ɗan shi'a saboda tsabar zindiƙanci da hadisin da yaji an faɗi wani falalar sahabi in dai ba Aliyu bane to ba zai yadda da shi ba sai ya ce to Aliyu fa to ahlus sunna ba haka suke ba wajen takririn aqida idan aka zo kowa ana faɗin darajar shi sai ka ji kamar darajar wani tafuwa ne haka kuma al'amarin daraja yake to amma shi dan shi a zo yake duk sanda za a ce wani na da daraja sai an sake cewa amma fa bai kai Aliyu ba saboda manzon Allah bawan gidansu ne ina fata an gane yanzu wannan hadisi yana nuna darajarwa darajar sayyidina Umar kana nan wata ran kuma sai ka ji wani hadisi yana bayyana darajar Abu Ubaida sai ka ji wani hadisi yana bayyana darajar Aisha sai ka ji wani hadisi yana bayyana darajar Fatima to kowa darajar shi bata shafi ta wani ba ina fata an gane amma ƴan shi'a a cikin addinin su
duk sanda za a faɗi wani mai daraja to sai fa an ce amma fa bai kai Aliyu ba, sannan za su yadda da wannan darajar ya to. Amma an aka ce yanzu wannan hadisi yana nuna darajar Sayyidina Umar, to yanzu wannan bai da alaka da waccan daraja ta Aliyu, da waccan daraja ta Khadija, da waccan daraja ta Aisha, da daraja Abubakar Siddiqu, wannan hadisi da yana nuna Umar yana da daraja. Ina fatar mun gane haka abin yake. Sai malam yace wa minha ta'birur ru'ya, wannan hadisi kuma ya nuna mana cewa akwai fassara mafarki a musulunci. Ya ahlus sunna, ku tashi ku yi karatun sunna, mutane su san sunna daga gare ku. Qur'ani da sunna da ijma'i sun tabbatar da cewa akwai fassaran mafarki. Shehu Usmanu a cikin littafin shi Bayanul Bid'i Shaytaniyya allati ahdathaha an-nas fil millati al-Muhammadiyya yace na daga cikin bid'a wadda ta yi ƙarfi ta yaɗo a ƙasar Hausa wadda take haramun ce, ita ce mutum ya yi mafarki sai ya dake kawai ba zai je nemi fassarar shi ba. To sai al-Imam Ibn Khaldun a cikin Kitabul Muqaddima sai ya ce shi mafarki kamar yadda ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasabta shi, yace akwai mafarkin da yake daga Allah ne mai rahma, bushara ce. In Allah ya soka da wani al'amari nan da wata biyar, sai Allah ya fara nuna maka wasu alamomi suna bayyanan maka a ido biyu da a mafarki, don me? Don ka cika da doki da murna kafin abin ya zo. Wannan mafarki daga Allah mai rahama kenan. Akwai mafarki daga shedan, shine mafarkin da zaka kana faduwa daga sama ko kana tashi sama ko wani abu na biyo ka, ko wani mafarki na dannau, ko wani mafarki na sharri, to wannan kuma mafarki ne daga shedan. Sannan akwai mafarki na uku, shine hadisin nafsi, abinda ka da ya dame ka a zuciya, ko abinda ka ji ya tsorata ka ko ya burge ka, ko abinda ka gani ya burge ka ko ya tsorata ka, daga ka kwanta bacci sai ya sake zuwar maka. To dangane da bayanin waɗannan mafarkai guda uku, na farko sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan kai irin wannan mafarkin duk inda ka haɗu da masoyinka ka gaya mishi, ka ce wani ni fa kullun na kwanta bacci sai in ji ana labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, can kuma kafin farka sai in ji ana hajjin bana, to ala gafata malam yaya, sai ce wannan duk inda ka ga masoyinka sai ka ce bana fa muna sa rai, a ce lafiya, ka ce to da na kwanta sai in ji ina mafarkin labbaik Allahumma, kafin tayi sai kuma in ji ana hajjin bana, sai kuma farka sai in ga na daki, to Allah dai ya sa albarka. To manzo Allah yake duk inda ka ga masoyinka ka fada, wannan mafarkin masoya ake fadawa saboda mafarkin alheri ne, don su taya ka addu'a Allah ya tabbatar maka da alheri. Na biyu kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shedan ne yake so ya tayar maka da hankali ko ya firgita ka. Ina mafita ga wannan mafarkin shi kuma? Annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace kakka ga yawo kowa sai wanda zai iya maka fassara. Kun fahimta? Karka ga yawo kowa mugun mafarki sai wanda zai maka fassara. To wanda zai maka fassaran nan daga cikin ladubban da zaka bi kafin ka kai gare shi shine a barin da kake kwance sadda kai mafarkin, to lokacin da ka farka saboda firgici da tsoro da ya faru a mafarkin sai kai marmaza sai ka ainihin juya daya barin, ma'ana kana kwance barin dama ne sai ka juya barin hagu, sannan sai ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka tofar hagu gare ka so uku, kana mai tofawa ba tare da kwalbar da yawu ba. Ina ma da zaka yi cikakken ta'awuzi irin ta'awuzin Abu Sa'id al-Khudri daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi cewa a'udhu billahi samii al-alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, wannan shine cikakken ta'awuzi da yafi kowanne ta'awuzi albarka saboda ya tattaro cikakkiyar ma'ana ta neman tsari din, kana neman Allah ya tsare ka daga shedan hallakakke, daga hauka da batarwa da waka da rikici da yake sa kaga dukkan tattara komai ma na shedan, sai ka tofar hagu gare ka so uku. To in ka tashi sai ka je sai ka gaya wa wanda zai maka fassara. To abin didda ya baka umarni a ƙarƙashin wannan fassarar to kakka saba, domin dama sharadi sai ya zama khabir, sai ya zama masani ƙwararre, ma'ana consultant ne shi. An fahimci wannan da kyau ko? Ma'ana kamar yadda suke cewa Joseph the dreamer, ma'ana Annabi Yusuf ƙwararre game da fassarar al'amarin mafarki. To abinda ake so jama'a, wannan malami ko wannan masani mai yiwa ya ce maka abinda nake so da kai ka ci gaba da addu'a, kana da wani maki ne da ke bin sawunka, ka ci gaba da addu'a Allah ya tsare ka. to sai ka dage, ma'ana duk umarnin da ya baka sai kai kokarin bi. Ina fatar mun gane wannan mafarki da biyu kenan. Mafarki na uku ko wannan hadisin nafsi shirme ne, duk abin da ka gani ba gaskiya bane, dama abu ne ka gani ya tsorata ka ko ya firgita ka ko ya baka sha'awa ko ya birge ka ko ka ji da kunnanka ko ka tuna da zuciyarka, sai kuma zuciyarka ko idanka ko kunnanka sai ya rike, sai ka kwanta bacci sai ya sake zuwar maka. Wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ba komai bane, karka damu da shi. To idan kun gane waɗannan bayanai dangane da al'amarin mafarki jama'a, sai mu dawo mu ce anan da malam yake cewa wannan na nuna mana hadisin nan yana fa'idantar da fassara ta mafarki. To wanda zai fassara mafarki, malamai suka ce na farko lallai ya zama musulmi mai kyakkyawar imani da aqida, sannan masani game da ilmomi na alqur'ani da sunna, sannan masani game da ɗabi'u da yadda rayuwar jama'a take, domin shi mafarki din yana da alaka da qur'ani da sunna, kuma yana da alaka da psychology wato ilmun nafsi yadda mutane suke. Shi yasa kaga al-Imam Muhammad ibn Sirina sai mutane biyu su zo da mafarki iri daya, sai musu kuma fassara daban-daban. Wani yazo yace algafata malam nayi mafarki cewa naji ana kiran sallah, sai Ibn Sirina malamin Imam Malik ne, sai yace to zaka je aikin hajji ne, shine fassarar mafarkin ka, kaji kana kiran sallah zaka je hajji ne. Wani yazo yace algafata malam ni ma nayi mafarki naji ina kiran sallah, sai Muhammad ibn Sirina yace kai kuma zaka yi sata ne a yanke hannunka. Sai dalibai suka ce algafata malam yaya mafarki ɗaya fassara biyu, sai yace na farko salihi ne, mutumin kirki mai bin alqur'ani da sunna, sai ne mai fassara a ƙarƙashin suratu ainihin al-hajj, wa'adhin fin-nasi bil-hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin aniq. Aya ce take cewa wa'adh, kai shela, kai kira ga mutane, yace dan haka wannan kira sai ne mai fassara da cewa kira ne na hajji wanda Allah madaukakin sarki ya umarni da shi. To na biyu da kace shi kuma yayi mafarki yana jin kiran sallah, shi kuma ma'anar mafarkin shi zai sata fa, sai ce a ƙarƙashin suratu Yusuf, fa azzana mu'azzinun ayyatuha al'iru innakum lasariquna, sai mai shele shele cewa ya ku waɗannan karabka, ya ku ayar nan da kuka zo kuka yi ciniki, barayi ne ku, yace dan haka kujiyar da al'amarin yake. Haka al'amarin ya faru wannan shekarar, wannan mutumin da shi aka yi hajji, shi kuma wannan kafin wani lokaci ya yi fata an yanke hannun shi. Wannan babban malami ne na al-Imam Malik, wanda ya kware akan ilimin fassara mafarki, ya koyi karatu wurin manya-manyan sahabbai. Ana nan wata ran sai Imam Malik da kanshi yana saurayi, sai mafarki, yana kwance yana bacci, sai ga mala'ikan mutuwa ya gani. Ina fatan mun gane. Imam Malik ya mafarki ya ga mala'ikan mutuwa. Imam Malik ya ce waye kai, sai ya ce ana malakul mauti. Kai ne mala'ikan mutuwa? Sai Imam Malik ya ce to in kai ne mala'ikan mutuwa yaushe zan mutu? Sai mala'ikan mutuwa sai ya cure yatsun shi guda biyar haka sai ya nuna Imam Malik. Can sai ga sai Imam Malik sai ya bace shikenan. Ya nuna mai biyar ya ce yaushe zan mutu? Sai ya dunkule haka. Sai ya dunkule sai ya bace. Sai Imam Malik ya tashi a Allah kai mu gari ya waye kenan, yanzu sai ai ta salati kuma ai ta fatan Allah ya sa dai, to menene wannan kwana biyar yake nufi, wata biyar, wannan shekara biyar yaya? Imam Malik ya sheka wurin malamin shi da gari ya waye, ya ce algafata malam ga abin da ya faru. Sai malam ya ce ai ya nuna maka ne cewa kai tambaya daya cikin tambayoyi guda biyar da Allah kadai ya san su, inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghaytha ويعلم ما في الارحام وما تدري ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. تنبيه ɗaya cikin masaloli biyar da Allah kadai ya sani, shi yasa da ya nuna maka yatsu biyar sai ya bace, ma'ana bai sani ba. To kun ga jama'a, mu ahlus sunna muna buƙatar mu samu ƙwararrun malamai gogaggu da suka san fassara mafarki don su rinka fassara mana me ma'anar kaza. Sayyidina Umar a cikin makon da wannan zindiki zai daba mishi wuka, sai da ya mafarki ya ga wani katon zakara ya sare shi, sai ga matar shi Atika ya ce nayi mafarki daren da ya wuce ko wani katon zakara ya sare ni, me kake gani fassara mafarkin? Sai ya ce wani makina ne zai kashe ni. Haka ku abin ya faru, tana cikin masallacin a sallar asuba aka daba mishi wuka. Waɗannan abubuwan jama'a za mu zo mu same su inda Imam al-Bukhari zai mana kitabu ta'birur ru'ya, akwai littafi su kutun da guda game da fassarar mafarki. Ku rabu da waɗannan littafai da kanawa suke rubuto muku fassarar mafarki na Umar dan daye na wane ne, waɗannan duk fitsararru shedanu ne, ba su san ma'ana abin da ake nufi da fassarar mafarki ba, suna batar da ku ne. Masu littafi da suke siyar da waɗannan suna siyar da littafai ne na haramun jama'a. Ku karanta fatawa islamiyya a cikin mujalladi na uku da mujalladi na hudu, malamai sai da suke bayani dangane da haramcin siyar da ire-iren waɗannan littafai din, ba halal bane ku rinka siyar da su. Zaka je ka ga fassarar mafarki sai a ce duk wanda ya mafarki ya ga hankaka to bala'i zai sauka gidan shi, wanda ya mafarki ya ga tsadda to zai haifi mara kunya a gidan shi, wanda ya mafarki ya ga bunsuru to za a yi cikin shege a gidan shi. Aina aka yi wannan duk ƙarya ne jama'a, ba da haka ake fassarar mafarki ba. Yanzu jama'a zai yi wa a samu wani ƙwararren likita ya rubuta cewa wanda yake fama da ciwon kai ya shafa Nadol, in ciwon kan ya tsanani ya shafa Nadol Extra, in ciwon kan ya tsanani ya kuma kan da dutse, a rubuta haka shikenan, a ce shikenan wannan ya zama shine magani, shine likita, a ce ga likita bokan Turai wannan littafin ya isa. Dole ana duba asbab me ke haddasar da ciwon kai, sannan ya sa a iya ganowa. Dan haka ashe ciwon kai bai da magani kwaya daya, ya danganci sababin shi. Haka mafarki ya danganci wane ne yayi shi, yaya rayuwar shi take. Yasa ku daina batar da mutane. Amma duk waɗannan fitsararru fa da suka miƙe jama'a, ahli sunna ne suka kwanta, ahli sunna suka tashi suka tsaya, ba wani fitsararre da zai miƙe. Dan haka dole ne ahli sunna ku tashi ku yi ilimin alqur'ani da sunna, ku san abin a yadda ya kamata, ku zama ku ne malaman da za ku tashi ku yi wa jama'ar musulmi bayani, ku shiryar da su. In ba haka ba, ƴan bid'a abin da suke so kawai su dan samu wata fa'ida su ta rubuta ta suna cin abinci. Ina fata an gane. Allah ya kiyaye. Dan haka fassarar mafarki jama'a gaskiya ce. Allah ya taimake mu. Wa su'alul alimi biha anha. Sannan kuma wannan ya nuna ya halatta a je a tambayi malami amma masanin mafarkin. Dan haka malam bai ce wa su'alul alimi ba kawai, sai ya ce wa su'alul alimi biha, malamin da ya san fassarar mafarkin a je a tambaye shi anha game da mafarkin. Dan ba kowane malami ne ya san fassarar mafarki ba, shi malamin da ya sani ake zuwa ake tambaye shi. Ina fata an gane. Sannan ومنها جواز إشاعة العالم الثناء على الفاضل من أصحابه إذا لم يحسن به إذا لم يحس به بإعجاب ونحوه، ويكون الغرض التنبيه على فضله لتعلم منزلته ويعامل بمقتضاها ويرغب الاقتداء به والتخلق بأخلاقه. فنما لن يتي wannan yana nuna cewa ya halatta a samu malami, sai shi wannan malamin sai ya dubi wani cikin almajiran shi ko mabiyan shi ko jama'ar shi wanda falalar shi da darajar shi ta bayyana, sai ya tashi sai ya bayyana shi a cikin jama'a, ba dan kuma shi wannan din a sa mai girman kai ba, sai dan me, sai dan ya zama manufa, ana so jama'a su san wane yana da daraja dan su rinka girmama shi, su rinka bashi matsayin da ya cancanta, sannan su rinka kwaikwayon ɗabi'ar shi don su ma su samu irin waɗannan halaye da waɗannan daraja. Maƙasudi kenan. Wato malami, kamar yadda yanzu nan Sayyidina Umar ya nuna falalawa, falalar Sayyidina, ai manzo Allah ya nuna falalar Sayyidina Umar ko? To yanzu kenan abin da ake so shine ne, shi Umar ba ya koma yana takama ba, ya ce to kun dai gani daraja ta fara bayyana, kun fara gane ko mu su waye, ba haka ake nufi ba. Abin da ake nufi wannan ya bayyana kusan Umar ɗin nan waye, kuma kusan duk yadda mutum ya lalace a jahiliya ko ya zama ɗan iska a da zai iya gyaruwa ya zama salihi. Ina fata an gane. Sa'annan ku ƙara gane cewa wata hanya wannan bawa ya kai wannan matsayi, kuma ku yi ƙoƙarin kaiwa wannan matsayi don ku samu irin wannan daraja ko fiye da ita. A wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wani daga cikin sahabbai ya ce wani ɗan aljanna ne. Wani ya makale mishi sai da ya gano menene yake yi, ta yake sallolin dare yake bi shi kwana uku a tare da shi, ya ga ba abin da yake yi. Sai dai daga ƙarshe tambaye shi bawan Allah, manzo Allah ya ce kai dan aljanna ne, ni na dauka wasu salloli ne ko wani zikiri ko menene kake kwana yi, na ga ba sai kawai ka je sai ka share shimfiɗa ka kai kwanciya ka sai gari ya waye ka tashi kai sallah asuba, asuba ta yi to yaya akai ne, wani abu kake ne? Sai ce ba wani abu da na san ina yi, sai dai yadda ka ga na kwanta dinnan haka nake kwanciya da farar zuciya,
bana kwana da kowa a zuciyata. Ma'ana yanzu kaga wannan mutum da manzon Allah ya bayyana darajar shi, an samu hikimar ta bayyana kenan, wani yaji ya kwaikwaya, yaji ya gano abin dan ya kwaikwaya ko to abin da ainihin malam yake cewa kenan. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To iya ƙarshen ta'liqin da shi wannan babban malami al-Imam Badruddin al-Aini ya karkashin wannan hadisi kenan a cikin Umdatul Qari. Babban malami al-Imam Abu Abdullah Alamus Sunnati wal Hadisi yace babun al-haya'u min al-imani, yace ga kuma wani babi, kunya tana daga cikin ayyuka na imani. To kamar yadda nace fa, waɗannan babuka jama'a Imam al-Bukhari fa yana lugude ne ga murji'a, wato idan murji'a suna jin irin wannan karatun za su yi kamar za su suma, saboda dama murji'a akwai sira, akwai karambata tsakanin su da ahlus sunna, saboda duk abin da ahlus sunna suka yarda da shi game da imani murji'awa ba su yarda da shi ba. Ma'ana yanzu kunya tana daga cikin imani. To tambayar anan ita ce, shin kunya sharadi ce daga cikin sharuɗan ingancin imani, ko kuwa ita kunya wani juz'i ne, ɓangare ne daga cikin ɓangarori na imani? Hakikanin al'amari kunya ɓangare ce, aiki ne daga cikin ayyuka na imani, ba sharadi ba ce. Don in ka ce sharadi ne, kana nufin kenan wanda ba shi da kunya ba shi da imani, ko kuma a ce gaba ɗaya ba musulmi bane ba mumini bane, sai dai a ce sharadi, wato abin nan sharadi ne na kammala. Ina fata an gane. Wanda ba shi da kunya ba a cewa bai da imani, sai a ce me, imanin shi bai kammala ba, bai da cikakken imani, domin ita wani juz'i ne. Mun ji a can baya annabi ya ce shu'batun min shu'abil imani, ko bishiya dan ba ta da reshe guda ɗaya, za a ce ba ta da ba bishiya ba ce, za a ce bishiya ce na ƙasashiya. To idan mumini ba shi da kunya, to sai a ce ya rage wani ɓangare na daga cikin ɓangarori na imani, don haka ba shi da cikakken imani. Qala haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik ibn Anas عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. إمام البخاري يقرأنا حديثي دقى عبد الله بن يوسف التنيسي almajirin Imam Malik ne wanda ya riga ya zauna a kasar Dimashq, mun yi bayanin shi a baya. Shi ko yace akhbarana Malik ibn Anas, Malik dan Anas ya ainihin wato ba mu labari. Malaman hadisi suka ce su malamai na da, irin su Imam al-Bukhari, irin su Imam Abdullah, irin su Imam Malik, a wurin su da akhbarana da haddathana duk abu ɗaya ne. Zamu zo mu samu wannan bayanin a cikin babul ilmi insha Allah. Da ka ce haddathana da akhbarana a wurin malamai na da ƙudama'u, to duk ɗaya ne. Amma waɗanda suka zo daga baya, irin su al-Imam al-Baihaqi, irin su al-Imam an-Nawawi, su ne suka ce akwai bambanci tsakanin haddathana da akhbarana. Suka ce haddathana idan malam ya ja baki ya fassara maka karatu, sai ka je ka ce haddathana. Idan ku da jama'a da yawa ne, in kai kadai ne malam ya ja baki ya fassara maka kai kadai ne a wurin, in ka je sai ka ce haddathani ko ka ce sami'tu, amma sai ka ce sami'tun tafi. Amma idan malam ne yake fassarawa kai kake jan baki, to in ka je sai ka ce akhbarana ko ka ce qara'atu alayhi, na ja baki malam yayi mun fassara. Qara'atu alayhi ɗaya ce da akhbarana, amma a wurin mutaakhirina, amma a wurin ƙudama udu abu ɗaya ce. Sannan malamai suka ce wannan dalili ne akan cewa sunan malanka, dan ka hada da sunan mahaifin shi ba kai laifi ba, matukar ba kai ne da nufin tsiwa ko kuma cin mutunci ba, saboda ga Abdullah ibn Yusuf sunan shi ya bayyana da na mahaifin shi. Wane ne yace mana haddathana Abdullah ibn Yusuf? Bukhari ne ya faɗi sunan malamin shi da sunan mahaifin malamin shi. Malamin Bukhari shi ma da ya tayi sai yace me, akhbarana Malik ibn Anas, Malik dan Anas ya ba mu hadisi, dalili ne akan ya faɗi sunan mahaifin Malik ko? Amma ai ba dalili ne ba yayi nufin wulakanta shi bane. To babu laifi haka, address ne, wato inkiya ce, dan a gane wane Malik dan Anas.
shi kuma Imam Malik yace an ibn Shihab daga dan Shihab, kaga shi ma ya ambaci sunan malamin shi, ya yanke kai tsaye ma ya danganta zuwa ga mahaifin malamin nashi, shine al-Imam Muhammad ibn Shihab az-Zuhri. Shi kuma yace an Salim ibn Abdullah daga Salim dan Abdullah, shi ma kaga Zuhri sai ya fadi sunan malamin shi da sunan malamin shi. Shi kuma Salim sai yace an abihi, ya karbo daga ainihin wato mahaifin shi, wato Ibn Shihab yake cewa Salim, kuma yana dauke ku na'am. To Allahu musta'an, shi ne kai na fata an gane. Shi kuma ainihin Ibn Shihab yace ya karbo daga Salim dan Abdullah, shi ko Salim dan Abdullah yace an abihi, ya karbo daga nashi mahaifin, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama marra ala rajulin min al-ansari, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo wucewa sai ya gilma ya zo ya wuce wani mutum daga cikin mutanen Madina, wa huwa a halin shi mutumin ya'izu akahu, yane wa dan uwan shi wa'azi, ma'anar wa'azi anan shine yane mishi fada, dan haka wata riwaya ta zo ta bayyana yane wa dan uwan shi tsawa yane mishi fada, fil haya'i game da kunya, yana cewa kai dai ka cika jin kunya, gashi nan saboda jin kunyarka har mutane sun rena ka, mutane suna cutarka, ka rage jin kunya, jin kunyarka ta yi yawa, kun ga yana mai fada game da jin kunya kenan. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, yace da'ahu, ka rabu da shi, je na mishi wannan wa'azin, fa innal haya'a min al imani, kunya tana daga cikin imani, dan haka bashi in ba shi da kunya yayi asara wani bangare ne daga cikin imani, dan haka rabu da shi. Ma'ana wannan irin kunyar ko da ita ana ganin tana cutar da shi, amma kuma sakamakonta ya samu cikakken imani ko, to dan yayi asara wasu abubuwa na duniya, wannan mai sauki ne. Da a ce yayi asara wani bangare ne daga cikin bangarori na imani, amma kuma a ce ya samu biyan bukatun shi dangane da jama'a, gwamma a ce ya ainihin wato samu cikakkiyar sifa ta imani. Allah ya taimaka. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a lamba ta 500 har wayau 2767. Dan haka ya ku ahli sunna kun ji kunya tana daga cikin siffar mu'minai, dan haka kowanne ahli sunna yayi kokari ya siffantu da wannan siffa ta kunya. Ba shi daga cikin daraja, ba shi daga cikin daukaka ka ce kai baka da kunya ko ka ce kai mara kunya ne. Ma'ana kana cewa kenan kai imaninka na kasashe ne, imaninka bai cika ba, akwai wani bangare ne daga cikin imaninka wanda babu kenan abinda kake cewa kenan. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Al-Imam al-Bukhari ya ce babun fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum, da kuma wani babi da ke cewa idan kafirai suka tuba suka zama mu'minai, wa aqamu salata suka tsayar da sallah, wa atu zakata suka bayar da zakka, fa khallu sabilahum, to sai ku rabu da su kada ku yake su. Wannan dalili ne akan cewa ashe lallai a musulunci akwai imani na fade da baka. Me yake nufi da tuba anan jama'a? Su ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wannan kalma in suka fade ta sun tuba ko ba su tuba ba? Sun tuba. To kalman nan da suka faɗi kalma ce ta fatan baki amma imani ce. Sa'an nan sai me kuma? Sai ayyuka na imani. To abinda Bukhari yake son ya ce maka shine dan ka tuba baka yi aiki ba, to da sauran magana tuba bai ba, imani bai ba. Don gashi yana cewa fa in tabu, idan suka tuba bai ce fa khallu sabilahum ba. Sun tuba, to su tsayar da sallah su bayar da zakka, wannan ya tabbata cewa imanin da suka faɗi zuciya ta ce ta kudurce, to gabobi sun shaida, to yanzu al'amari ya tabbata kenan. Dan haka jama'a ahlus sunna imani baya yuwa sai da aiki, daga cikin ayyukan su ne sallah, zakka da makamantansu. To bayan da Imam al-Bukhari ya kawo wannan aya wadda ita ce ta biyar a cikin suratul tauba, sai kuma yace haddathana Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi قال حدثنا أبو روح الحرمي حرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد ابن محمد قال سمعت أبي يحدث
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
Al-Imam Waqid dan Muhammad yace ya ji baban shi Muhammad wato yana bada labarin da ya karbo daga Abdullahi dan Umar cewa lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace umirtu an uqatila an-nasa an umarce ni da in yaki mutane kagan kana karatu dole ka rinka duba abin da dilala ta iqtirani take hukunta yanzu nan da yace an umarce ni in yaki mutane ana nufin dukkan mutane musulmi da kafirai a kafirai ake nufi saboda abin da zai zo a baya don an ce hatta yashhadu an la ilaha illallah ashe mutanen da suka shaida ba su daga cikin wadanda za a yaka kenan to wannan hadisi ya kamata ka gane cewa yana daga cikin hadisan da sai ka nemo wasu hadisai sun taka mishi kuloci sannan zaka iya fahimta don in ka ce abin da ake nufi kawai da zara an ji an samu kafirai a hausu da yaki to baka fahimce da ake fahimtar sunna ba zaka ji daga cikin hanyoyin da ake fahimtar sunna jama'a ita ce aljam'u bainan nususi hada nassoshi karka dauki nassi daya akan fage daya ka rinka hujja da shi sai ka gayyana nassoshin da za su kara tattaka mishi birki da rage mishi clot idan yayi fadi su tsuke shi in ba haka ba yanzu ka ce an umarce ni da in yaki mutane sai ka ce to yanzu wannan dalili ne akan cewa da zarar an hadu da mutane a ci gaba da yakarsu abin da zai tsaye da yakin shi ne har sai sun sheda to in sun riga sun shedar fa ɗaya kenan na biyu in ka ɗauki cewa da zarar an hadu da kafiran waɗanda ba su sheda ba a ci gaba da yakarsu sai ya ce to wannan kuma ya saba ma wasu hadisai waɗanda a aikata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa ga yadda ake harka ta wannan yakin yaya ake yin ta ita ce in kuka je garin da ba musulmi ba za a tura malamai su shiga su yi wa'azi su yi da'awa su yi bayanin musulunci ba tare da firgita mutanen ba cewa idan fa ba ku musulunta ba to muna nan da tankoki da sojoji a bayan gari za su shigo su hallaka ku to yanzu an yi ikrahi kenan an tursasa su kenan a za a zo a yi wa'azi ne a nuna musu mahasinul islam alhiran musulunci idan suka karba alhamdulillah idan ba su karba ba idan arna ne bakake maguzawa sai a yake su idan kuma kristoci ne ko yahuda sai a ce to shikenan yanzu wannan yankin naku ya zama karkashin mulkin musulunci dan haka in har kuna son zama to za ku rinka biyan jizya za ku rinka biyan haraji game da abubuwan noma da kuke yi za a rinka karban taxation wato haƙoƙin harkar kasuwanci a wurin ku na rumfuna da makamantan su idan ko kuka ce ba za ku yadda ba to kuna da ɗayan abu biyu kaci ne kurai ku dawo ku shiga addinin musulunci to ko kuma sai wannan hadisin sai ya aiki sai yanzu zai aiki shine mai